الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين وصحابته البر الميامين ومن اكتفى آثارهم إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله يومنا رانا زوما 27 ga watan Sha'ban na shekarar hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1445 wanda hakan yayi daidai da 8 ga watan 3 miladiya 2024 a cikin wannan masallaci mai albarka zawiyar Sheikh Malam Musa unguwar mai gayya za a bude tafsiri na fana na Ramadan a daidai wannan rana muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya mana tawfiki ya sanya duk abin da zamu karanta ya zama hujja a gare mu ba hujja akan mu ba sannan muna roƙon Allah kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin addu'a Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan suwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zaran watan Rajab ya kama sai yi addu'a yace ya Allah ka sa mana albarka cikin watan Rajab kuma ka sa mana albarka cikin watan Sha'ban sannan kuma ka kai mu watan Ramadan domin kun ga muna fata a wajen Allah insha Allah ta'ala Allah ya sa mana albarka cikin watan Rajab ya shude ga watan Sha'ban shi ma ya wuce sauran kwana 3 ya wuce ba ko shi ma muna kyauta daga su muna fata a wajen Allah cewar ya sa mana albarka a cikinsa sannan kuma ga watan Ramadan wanda muna fatan Allah ya kai mu cikin koshin lafiya da imani da wankakkiyar zuciya wanda za ta cinkari ayyuka na neman yardar Allah kafin fara tafsiri akwai jan hankali guda biyu zuwa uku na farko jama'a mu gane cewa Ramadan wata ne na ibada sannan kuma wata ne na neman kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala kuma wata ne wanda ake nimninka ayyuka na alkhairi da yawa a cikin shi yasa hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa idza tahalla ramadan nada munadi idan watan ramadan ya kama watan ramadan uzindirin wata ya bayyana to sai wani mai yekuwa ya rike yin yekuwa yana cewa ya baki alkhairi aqbil ya kai mai neman aikata ayyukan alkhairi maza maza taho wannan watan ramadan wata ne na ayyukan alkhairi wa ya baki sharri amsik ya kai wanda ke neman aikata miyagun ayyuka kai kuma ka daina to wannan na farko ya fa'il alkhairi aqbil ya kai mai aikata ayyukan alkhairi ka taho ka ci gaba da yi to kun ga cikin hadisin yana fadaitawa akan din mai aikata ayyukan alkhairi to ya taho ya ka akan wanda ya saba yi idan kai ma abokin karanta alqur'ani ne ka kara fiye da yadda kake yi idan kai ma abokin nafilbili ne ka kara fiye da yadda kake yi kafin Ramadan ya shigo idan kai mutum ne ma abokin sadaka ka kara kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya inganta yana kara katin hannunsa a cikin watan Ramadan wajen ibada ma an tabbatar da cewa yana yin kokari a cikin watan Ramadan kokarin da baya yin sa a cikin watan da ba shi ba to wannan shine jan hankali na farko ke kuma kar mutum ya la'akari da yanayin kuncin rayuwa da ake ciki go mutum ya ce to irin wai su ai a irin wannan yanayi mutum ya je ma abin da zai yi buɗe baki bai samu ba a'a mu gane cewa idan kunci yayi yawa wace maganin shi ne jama'a Allah subhanahu wata'ala ko to idan ka bauta wa Allah ka bi umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka sani cewa mai azumi yana da wata addu'a wanda ba a maidawa haka manzo Allah ya faɗa lisa'imi da'watul la turat mai azumi yana da addu'a wanda ba a maidawa to kai azumin mana ka bi umarnin Allah da na annabi wajen yawaita ayyuka alkhairi sai ka roki Allah ya yi maka kuncin ka gani idan bai yayi maka ba wannan shine jan hankali na farko sannan kuma jan hankali na biyu game da wajen bude baki tsakani da Allah manzo alaihi salatu wassalam duk wanda ya binciki sirarsa da halayya ta a cikin Ramadan to ma'aiki ya tabbatar da al'umman nan ya tabbatar da wannan al'umma cewa watan Ramadan wata ne na ibada ba wata ne na a cika suke a tabbaci ba da dare irin yadda wasu gidaje na musulmi ake fama yanzu mutum ya bude baki da an dawo sallah zai cika cikin shi ma kin da aka sai da zai sai masallaci da kyar da kyar da an gama sallar isha'i wuf sai ya dawo gida sai ga mutum wannan ya tashi wannan ya tashi wai shi ba zai yi atan ba alhali ko ita wannan ashin mutum kaman mabudi ake so ta zama maka ai cikin daren ma ibada ake so ta yi to ina da kuma tun a yanzu ta gwada cewa kai baka san kimar Ramadan din ba ana gama sallar isha'i kawai ka juya kai tafiyar ka wannan yana gwada karancin kwadayin mutum na wajen samun lada a wajen Allah a Ramadan kuma yana gwada cewa wani sai da sai an gama isha'i idan ya tafi karshen sa wasu al'amura zai je kama wanda ba su da ma'ana ba kuma a cikin watan Ramadan wanda as-salafus salih magabata na kwarai an ce sukan yi wata shida kafin watan Ramadan suna addu'a Allah ya kai ko nan dai hadisi ga jonin wata don kafin Ramadan ko manzo Allah ya ce Allah ya kai mu Ramadan kuma idan Ramadan din ya wuce an ce sukan yi addu'a tsawon wata shida akan Allah ya karba masa ibadun da suke cikin Ramadan kaga a shekara ta kare cikin burin Ramadan ko in ya wuce da wata har zuwa wata shida ana addu'a ana fatan Allah ya karbi ibadar da haji a cikin sa in ya rage sauran kuma wannan watannin daga nan kuma za a yi ta ibada za a yi ta kuma roƙo Allah ya kai mu wannan Ramadan din to ina jin hankalin mu an ce idan aka ci abinci da yawa ko haka malamai suka ce to za a sha ruwa da yawa idan aka sha ruwa da yawa to ba za a yi bacci da yawa idan aka yi bacci da yawa to za a rasa lada da yawa kaga mutum sai ya zaba kai in ka dan ci abincin ka sama sama yadda zai dora maka rayuwa ka dan ci dai gwargwado yadda zai zaka iya rayuwa to kai hakuri ka je kai asam ka dawo ka yi abubuwan da ya kamata alabashi in ka kama za a kara duk ne daga baya sai ya kara amma ka yi buɗe baki ka cike cikin ka bakin ka zo sai ka ji baka yin ibada to nan ne a kiyaye wannan maza da mata kowa ya kiyaye wannan kar'a kar'a wannan sannan kuma sai mai masu aikata ayyuka na sa mun da ji hadisi me ne kuwa yana cewa ya kai me neman aikata sharri ka daina kun manzo Allah ne ya faɗa ka me ne kuwa zai faɗa ka da Allah wannan me ne kuwa da izinin waye ke yin ta da izinin Allah ko to wannan ishara ce zuwa ga duk wani mai aikata ayyuka wanda yake ba na daidai ba tunda ya san ba shan miyagun ƙwayoyi da masu lalacewa da mata yi wanda ba nasu ba da masu nau'in sabo irin tauye ma'auni da sauran abubuwa wanda Allah ta'ala baya so to mutum ya kiyaye su a cikin wannan wata ya nemi rahamar Allah tabaraka wa ta'ala inna rahmatullahi qaribun amma fa min al-muhsinina ba min al-aasina ba rahamar Allah tana kusa amma tana kusa ne fa ga masu kyautata to wannan shine jan hankalin da zamu na farko kafin mu fara wannan tafsiri na bana sannan kuma kafin mu fara har ila yau akwai ashkuru wa taqdir godiya da kuma girmamawa ga wa'anda suka cancanci haka na farko dai wanda za mu fara gode mawa shine Allah subhanahu wa ta'ala da taufikin sa ne da datarwarsa da kuma alhairansa suka nuna mana wannan lokaci kuma muka samu duk abin da muka samu shine farkon wanda zamu gode mu. Godiya ta biyu ga masoyin sa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shine aka aika ya zama marhaba ga talibai gaba daya. Kuma shine Allah ta'ala ya ce wa kuntum ala shafa hudratin minan nar fa anqadhakum minha. Da kan kuna gabar wuta kuna kan kefin katar rami na wutar jahannama za ku fada. Sai manzo Allah ya zo ya tsamar da ku daga wannan. Ka godiya ta biyu kenan ko? Sai godiya ta uku shine godiya zuwa ga iyayenmu wanda su ne suka haife mu kuma suka dora mu kan tabarki madaidaici ko? Wanda ba dan haka ba da ba dan sun yi tarbiyyar ba da kan santa wani labarin kuma ake da mu. Muna roƙo Allah, Allah ya ƙara musu rahama, ya ƙara musu falala, ya ƙara musu haske. Sai kuma malamanmu dukansu gaba ɗaya. Muna roƙo Allah ta'ala wanda suka riga mu gidan gaskiya a cikin su to Allah ta'ala ya gafarta musu wanda suka rage mana kuma da mu da su duka Allah ta'ala ka sanya mu cika da imani cikin wannan malamai namu wanda zan fara faɗa ta mun farko shine Sheikh Malam Abdulrahman Jibril wanda komai nawa ma ne kusan shi duka sai kuma na biyu zan faɗi akwai Alaramma Sheikh Malam Husaini wanda sa'a kai da makaranta na Allo idan na hadda sai da 29 a wajen sa sai da karasa wajen malam din kuma har zuwa karshe da abubuwan da ake lasa su da rubuta Qur'anin da komai sai kuma akwai Sheikh Malam Ali nan karamar zawiya shi ma yana daga cikin malamai na wanda na fa'idan su da yawa shi ma a wajen su akwai kuma Sheikh Malam Ibrahim Jilani to waɗannan guda uku kan karatun ilimi to lallai ina jinjina musu sai kuma ba a yi tuya a manta da albarka kusan duka malaman Hizbul Rahim wanda muke lokaci da su suna karantarwa ba wanda bai karantar da mu cikin aji ba kuma mun samu fa'ida wasu hadisan ina tuno su tun daga yarinta din nan ban manta da su ba har ya zuwa na gasta da kaina duk lokacin ana koya mana su da baki kawai ba mu san ma inda suke ba ba mu san meye ma'anar hadisi ba to kaga duk waɗannan muna fata Allah ta'ala da mu da su ya lullube mu a cikin rahamarsa sai kuma wannan tafsiri mutane da yawa suna bada gudunmawa don tabbatar ba sai mu faɗi sunan kowa ba akwai matasan zawiya da wannan zawiya ta Sheikh Malam Musa Ungwe mai gayya akwai kuma dattawan zawiyan da suke bada haɗin kai wajen tabbatuwa al'amuran ga kuma Majalisul Ahbab din Nabiyyin Awwam ita ma tana bada gudunmawa da wannan al'amura da sauran daidaikun mutane wanda ba sai mun faɗi sunansu ba Allah ta'ala shi ya san su inna Allah bi kulli shay'in alim ko to kowa gaba ɗaya Allah ya saka wa kowa da alkhairi muna fatan kuma kokarin da aka yi har cewa bana za a sanya a martaba FM kuma ba rabin awa ba awa guda ta dakka bana za a fara sanyawa kuma gashi za a sanya awa guda ta dakka to duk waɗanda suka sanya gudunmawa cikin wannan Allah ta'ala ya gafarta musu gaba ɗaya tare da wannan kowa hanyar neman sa Allah ta'ala ya ƙara sa mata albarka gwargwadon yadda ya kawo jiki cikin al'amarin to alhamdulillah yana ga wannan shine budewa da haka malam mai zan baki ina tunanin bara dama mun je karshen suratul baqara ko bana za a fara da Ali Imran da haka sai mu je mu gani Allah ta'ala ya sanya mu yi daidai alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل
من قبل
هدى للناس وأنزل الفرقان
wannan sura ne albarka ta fara da haka bismillahir rahmanir rahim alif lam mim Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum nazzara alayka al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nas wa anzala al-furqan wato wannan sura ne albarka ana ce mata suratu ali imran wannan suna da daddan suna ne baya daga cikin sunayen da aka yi ijtihadi aka sanya ma wannan sura sunan da wannan suna suna ne wanda yake ya tabbata ana kiranta da wannan sunan tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin da manzon Allah ya kira ta karara da wannan sunan inda yake cewa ya atil qur'anu يوم القيامة تقدمه سورة البقرة هذه كما تسمعها وآل عمران تهاجان عن صاحبهما يوم القيامة وانا ما قلت كما قال سوى القرآن يزيد رانا القيامة إذن يزو أقوي زابور سبدابيو سورة البقرة da kuma Ali Imran ta duko manzo Allah ya fada surar takarara suratul baqara da Ali Imran mu wani aiki zaki idan suka zo sai manzo Allah yake to hazani an sahibi ma yawmul qiyama zafiyu wato zafi kare ma abotin karanta su ranar alqiyama za su kare shi a wajen Allah subhanahu wataala in an ce yana aikata kaza to ai kuma yana aikata kaza yana yin kaza to ai kuma yana yin kaza har sai sun sama mashi mafita a wajen Allah kuma da izinin Allah din a gane wannan da izinin Allah saboda a gwada muhimmancin alqur'ani to wannan sura ta suratu ali imran ta samu sunanta daga bakin wanda bai taba ƙarya ba ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma idan muka yi mulahaza muka dan leka sai mu ga meye dalilin sa mata wannan sunan duk da haka shine akwai limamin masallacin Qudus mai wannan sunan shi Imran din an gane ko kuma shi ke da mata wato ainihin Hannatu ita wannan Hannatin ita ce ta haifi nana Maryam mahaifiyar Annabi Isa alaihi salam kaga shi Imran ya yake wajen Annabi Isa now kaka ce nan ko don Maryam binti Imran shi kuma dan Maryam ne daga Annabi Isa yana da kaka da ba shi da uba yana da kaka mahaifin illarsa shine Imran to daga Annabi Isa din da nana Maryam su ne Ali Imran din sune family din zura'a gidan Imran din kuma shi ba annabi bane inda za a ga da farallar Allah yadda yake ba da haka yake ba da shi bawan Allah ne limami ne na masallacin Qudus ba annabi bane shi amma kuma yana da almajirai cikin almajiran kuma Allah ta'ala ya maida wani annabi shine Zakariya saboda farallar ta Ubangiji kuma shi kuma Allah ta'ala ya bashi Maryam ta haifi annabi Isa alaihi salatu wassalam to malamai sun ce ita kanta sunan wannan sura yana ishara zuwa ga darajar waliyan Allah kaga ba a sa mata suratul Isa ba an gane ko ba a sa mata suratul Maryam ba ma mai jira Annabi Isa sai aka sanya mata suratul Ali Imran din asali shine mai gida shi Imran din sai Allah ta'ala ya wanzar da ambatansa dan a rika fadin sunan shi shine asalin duk alkhairin da aka samu game da ambata sunan malamai na din da wani bai sa haka ko amma fadin ko zai sa mutum ya sani kuma gane cewa duk wani abu ana samun shi ne yadda manzo Allah ya faɗa innamal ilmu fi ta'allum ilimi ana samun shi ne da koyo kawai bai yiwu kawai ka zauna cikin daki da sai zaka samu ilimi ba zai yiwu ba dole sai ka nema sannan ka same shi to Ali Imran akwai abubuwa da yawa wanda ake hangowa darajar waliyan Allah zira'a ta kwarai ayi mata tarbiya mai kyau an batan mutum sai ya wanzu ila yawmil qiyama. Wannan sura ita ce sura ta uku a cikin alqur'ani mai girma kuma sannan madaniya malaman ulumul qur'an sun ce duk wata sura wacce sauka kafin manzon Allah ko ce bayan manzon Allah ya yi hijira ko a ina ta sauka ita ce ake ce mata madaniya din inda bayan manzon Allah ya yi hijira kuma tana da ayoyi guda 200 babu ragi babu kari kaga tana daga cikin as-sab'u diwal wato wasu surori guda 7 wanda suka masu tsawo wanda su ne suka fi surorin duka sauran surorin alqur'ani tsawo ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa utitu as-sab'a diwal makana tawra ni dinnan an bani dogayen surori guda 7 masu tsawo a madadin at-tawra haka manzon Allah ya faɗa to har ya zuwa ƙarshen hadisi din daga a takaice wannan sura tana farawa da bismillahir rahmanir rahim alif lam mim wannan kalma Allah ta'ala shi kadai yafi sanin abin da yake nufi da ita wasu malamai tun daga zamanin sahabbai suna cewa ai waɗannan sunayen surorin ne kowace sura haka an bude ta da shi sunan surar ne wasu kuma suna cewa a sunaye ne na Allah amma dai a hakika wannan dillalibe ne a hakika kawai Allah shi kadai yafi sanin me yake nufi da wannan wasu malamai kuma sun ce tadullu ala izazil qur'an irin waɗannan wato irin su alif lam mim din nan alif lam mim sad qaf nun suna nuni a bisa gagarar alqur'ani mai girma cewa ba zai iya kwaikwayowa ba kamar tunda an ce su kwaikwaya sun gaza kwaikwaya to sai ake kawo haruffa kamar alifun lamun mimun tamkar Allah ta'ala yana ce musu to ai da irin wannan alhuruful hijaiya irin su alifun lamun mimun da su ne alqur'ani ga sunan mana ku dauka ku yi mana in za ku iya kamar Allah yana ce musu haka ne kamar mutum ne ka dinka wata hula mai kyau sai yake ta ganin kamar zai iya sai ka so mai zare ba ka ce to a kaga da irin waɗannan da sunan dinka kai ma yi mu gani in za ka iya kuma in ya gaza kaga ai karshen kurewa ta karshe ce to wasu malaman sun ce ma'anar shi kenan irin waɗannan sai Allah ta'ala ya bude ta da Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum Allahu dinnan an ce alamun al-zati suna ne alami na zatin Allah subhanahu wa ta'ala duk sauran sunayen sufofi ne amma Allahu suna ne na al-ma'bud bi haqqin wanda ake mutabawa bisa cancanta da an ce Allahu suna ne na Allah kawai shi kadai amma ita ce ar-rahman wata siffa ce ta shi ta rahama ya sabanta da ita in ka kira shi da al-malik siffa ce ta mulki da mallaka da ya sabanta da ita amma Allahu sunan shi ne kawai wanda ba wanda ya ita ya samu wannan sunan sai shi kadai sai shi kadai kawai tabaraka wa ta'ala domin kawai an ce wannan suna na Allahu ba ilahu ba al-ilahu ba al-allahu yana nuni a bisa wanda ake bauta mai bisa cancanta to dan Allah waye wannan in ba Allah ba kuwa a gane wannan to saboda haka Allahu la ilaha illa huwa Allah ta'ala babu abin bautawa da cancanta sai dai shi al-hayyu rayayye mai matabbaciyar rayuwa al-qayyum kuma wanda yake mai tsayuwa da shirya al'amuran bayi wannan kalma ta al-hayyul qayyum akwai wani daga cikin tabi'ai yake cewa wani sahabi ya gaya mashi cewa sunan Allah mai girma yana cikin suratul baqara da kuma ali imran da suratul taha haka yake mashi ita to sai ne bincike na ga babu wata kalma da ta maimaita a cikin waɗannan surori sai al-hayyul qayyum ita ce ta maimaita a cikin suratul baqara domin cikin suratul baqara akwai ayatul kursi ko Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm ita kuma ali imran aya ta biyu Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ita kuma suratul taha wa anatil wujuhu lil hayyul qayyum yace to sai na fahimci tunda ba abin da ya maimaita a wannan surorin guda uku sai Al-Hayyul Qayyum to shine sunan Allah Ismullahi Al-Azam duk wanda in aka roke shi da shi zai karba idan kuma aka tambaye shi da shi zai bada daga ila jama'a ila wanda ke cikin kunci ko damuwa dukkan mu muna cikin kunci da damuwa ko daidai kowa da irin kuncin da yake ciki da damuwar da yake ciki to ga sunan Allah mafi girma bisa fatawar sahabi suwar Al-Hayyul Qayyum ka roki Allah da Al-Hayyul Qayyum tunda Allah ta'ala ya ce man walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha ko kun ka kama wani shirme sunan wani ifrinci ko sunan wani rauhani ko sunan wani jinnu ko sakarci ka dauki Al-Hayyul Qayyum wanda sunan Allah ne Ismullahi Al-Azam kai ka roki Allah da shi na ka roki Allah da shi to dayan uku ne yadda hadisin manzo Allah ya gwada duk wanda ya roki Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ta'ala ko dai ya biya mashi bukatar shi ya bashi wannan abin da ya roka ko kuma ya tunkuɗe mai wani sutuwa wanda za ta iya samun shi sutuwa ko mai girma kwatan kwatan girman wannan bukatar tasa sai Allah ya tunkuɗe mai wannan sutuwa din ko kuma Allah tabaraka wa ta'ala tungurungun ma ya ajiye masa aljanna dan Allah cikin ukun nan wanne mutum ya rasa na'am wanne ne ka fada shi in ka samu babu isa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laqad barakallahu lirajulin fi hajatin aktsara du'a fiha u'diyaha aw muni'aha hakika Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya albarka mai girma ga mutumin ga mutum dangane da wata bukata da ta same shi ya yawaita addu'a a cikin ta to lalle Allah ya sa mai albarka a ciki ko yana gani an ba shi wannan abu ko an hana shi to akwai dai albarka shine wannan ishara ce zuwa ga Allah ta'ala ba zai bar mutum haka nan ba Al-Hayyul Qayyum nazzala alayka al-kitaba bil haqq ubangiji ya sassauka maka da littafi na al-Qur'ani da gaskiya cewar nazzala dinnan تدل على تكرار التنزيل تنانوني يا ابي سام مي مي تو سوكر وادن سور الله تبارك وتعالى با لوكاسي داي بني يا سوكر دشي cikin wannan shekara 23 alqur'ani mai girma to shine nazara din ya rika sassaukar da shi gurgudan waqi'a in abin ka baya faru sai a sauƙar da wasu ayoyi kamar yanzu wannan tun daga farkon Ali Imran din nan har zuwa ayoyi 81 kai an ce sababin nuzulin su akwai wasu sittuna rakiban wasu mutum mahaya dawakai su 60 suka taho daga garin Najran suka zo wajen manzon Allah da ni su kiristoci ne da nufin suna so su tattauna da annabi su kure shi kan addinin musulunci to Allah sai ya saukar da waɗannan kamar yadda nan gaba din za a ji waɗannan bayanai insha Allah nazzala alaykal kitab bil haqq Allah ya sassaukar da alqur'ani a gare ka da gaskiya wannan alkitab din yana daidai da cikin sunan alqur'ani mai girma yadda yake cikin at-tafsira fi ulum alqur'an cewar alqur'an sunan alqur'ani ne go wanda shi yafi shahara sannan kuma akwai alfurqan shi ma suna ne nashi akwai az-zikr shi ma suna ne nashi akwai alkitab shi ma sunan alqur'ani to in ka tsara waɗannan guda hudu ina tunanin su ne sauran duk wanda ba su irin su An-Nur ko Mubarak da sauransu ko Hudan to duk waɗannan sifofi ne na Al-Qur'ani amma waɗannan guda hudun su ne sunayen Al-Qur'ani mai girma kuma rike su albarka ne saboda shi Al-Qur'ani duk abin da ka rike game da shi albarka ne wani malami yake cewa ni nayi hidima cikin ilimomi daban-daban amma ban taba samun hidimar da na samu albarka zunzurutu ba kamar hidimar rubutu kan alqur'ani ne ba kun ba wani malami bane al-imamu suyuti yace babu fannin da ne rubutu a cikin shi na samu albarka ne yawa kamar fannin alqur'ani ne girma to Allah ta'ala ka karo mana albarka a ta alqur'ani ne girma nazara alaykal kitaba bil haqq Allah ta'ala ya sassauka maka da wannan littafi na alqur'ani da gaskiya tun daga kan labaransa da kissoji shi da hukunce-hukuncen shi dukkansu na gaskiya ne babu wanda yake ba na gaskiya ba musaddiqan lima bayna yadayhi ko sannan kuma shi alqur'ani din nan mai gaggatawa ne ga dukkan daddafan da suka zo a gaba gare shi ana ne kafin yanzu Allah ta'ala ya saukar da daddafai 103 kafin alqur'ani ya girma sai kuma ya saukar da alqur'ani kaga sun zama daddafai 104 kenan ko to duka waɗannan daddafai 103 din sam babu wanda alqur'ani bai gaskata ba dukkan su gaba da kuma alqur'ani shine muhaiminan alaiha shine mai shaida akan ingancin su duk abinda kai da alqur'ani bai wa shaida ba to wannan abun babu garantin cewa daga Allah ne kamar yadda wata sura ta faɗa musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alaihi alqur'ani yana gaskata da littafin da yazo kafin shi sannan yana yin shaida akan shi daga alqur'ani shine afdalul kutubil munazzala dinda tafan da Allah ta'ala ya saukar shine mafi bisi domin shine mai shaida akan shi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi ko wa anzala at-taurat wal injil kuma Allah ta'ala ya saukar da at-taura kuma ya saukar da injil gawa Allah ta'ala ya saukar ma at-taura ya saukar da Isa ga Annabi Musa alaihi salatu wassalam kuma an ce at-taura tana sura 1000 ce kuma kowace sura aya 1000 ce kaga aya nawa kenan miliyan ɗaya ko mun ga alqur'ani duka ayoyin alqur'ani ba su wuce 1600 ba da 236 ba su wuce haka ba amma kuma alqur'ani shine gaba gaban 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 gaba ba adadi akan littafin al-Qur'an inna anzalna at-taurat fiha hudan wa nurun amma dai al-Qur'ani shine gaba da ita wa anzalna at-taurat kuma wal injil Allah kuma ya saukar da injila ga annabi Isa alaihi salatu wassalam wa anzalna at-tawrat da Allah ya saukar da at-taurat da injila Allah ta'ala ya saukar da su bai yi alƙawarin kare su ba inda Allah ta'ala ce ya hukum bi hannun yuna da dinu ko aslamu lil ladina hadu war rabbani yuna bi mastufi wal ahbaru kai bi mastufi min kitabillah su malaman da annabawa su Allah ya ba gadin da rattaban su kiyaye su an ce fa ba da ta dai suka to zarta aka yi kare kare a cikin su amma shi alqur'ani da Allah ya ta yi sai inna nahalu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun muni mune muka saukar da alqur'ani kuma mune za mu kare shi daga sai Allah ya sanya hannun kowa wajen kare alqur'ani shi kadai kuma har tun da aka saukar da shi har ya zuwa duniya ta nade ba wanda ya isa ya kare ko ya rage cikin alqur'ani saboda Allah shi ya dauki gabaran kare da tabbata da kai shi daga Allah ya saukar da at-taura da injila min qabl fatin ya saukar da alqur'ani hudan linnas an saukar da su ne domin su zama shiriya ga mutane ko shakka babu kamar yadda Ash-Shaikh Abubakar Al-Jazairi ya faɗa a cikin littafin Minhaj al-Muslim cewar yadda al'umma yadda halittu suke musamman ɗan adam sun taso a wannan duniyar an haife su sun girma to lallai yanayin halin su yana nuna lallai dole a saukar masu da wani littafi daga sama daga mahallin su yadda za a shirya masa yadda za su yi rayuwa idan ko ba haka ba za su yi rayuwa ne irin ta dabbobi kowa dai ya ga yadda dabbobi ke a daji ko babbar dabba ta zo ta cinye karama ita ma wannan din ta cinye wadda ta fi haka suke rayuwa da zai zanto kawai mai ƙarfi ya kwacewa wanda bai da ƙarfi haka za a dinga rayuwa shi to yanayin halayya ta ƴan adam in dai ana so su tafi akan tsari to lallai wannan halin za su yana hukunta sai an saukar masa da littafi to Allah ta'ala ya saukar da littafi hudan linnas don ya shirya da mutane ya nuna musu yadda za su yi rayuwa da haka in ga mutum yana rayuwa irin ta dabbobi ko tabbatar ba alqur'ani yake bi ba ko yanzu in ga mutum yana rayuwa a musulunci a kakarce a kowane babi na rayuwa to ya biya alqur'ani bayani ko da ya zai kuwa ko ka sa alqur'ani idan ka biya mai baya wajen karantar wasa za a ga kada rayuwa irin rayuwar tsakar kanku rayuwa ta waɗanda ba san abin da suke ba kuma ta kowane fange bangare na rayuwa idan kai malami ne idan ka san alqur'ani in ka bi alqur'ani za a ga kana rayuwa mai tsafta idan kai mai kudi ne in ka san alqur'ani ko kuma ka yadda ka tambayi ma abota alqur'ani da gwada ma ya kamata kai rayuwa za a ga kana rayuwa mai tsafta idan kai malami ne ko attajiri ko basarake idan ka biya alqur'ani ba za a ga kana tafa ganni ya kana fukatar shi saboda shi qur'ani shine hudan lillahi shine mai nuna wa mutane inda za su bi da Allah ko yanzu wani za shi wani gari sai aka ce ga wanda zai nuna ma hanya sai za ka tsaya in ana so a isa garin nan Najeriya da Allah ba za ka bi shi wannan ko amma sai sai mu gudan gudu kace ina ni nan gudu kira ayin bi kaga yanzu idan ka tsinci kanka wadan adadi wadan yanki da lafin waye za da Allah mutum shi ya ga to shi ma alqur'ani yadda ya karantar yadda ya nuna in kana so kai rayuwa mai tsafta nagartatta sai ka bi ko ba wanda zai fassara ba alqur'ani kawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda Allah ta'ala ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun mun saukar maka da wannan alqur'ani ne domin kai mutane bayanin abinda muka saukar musu kuma domin su ma su yi tunani ittin baki kenan daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka in ga sun inganta fassara alqur'ani mai girma ne wani mai wake sai yana cewa fa huwa al-mubayyin lil-kitabi wa innama nataqa ar-rasul la najihi ar-rabbi shi hadisi yana bayyanar da alqur'ani ne kawai din kan an karanta hadisi na manzon Allah alqur'ani yake bayyana ai manzon Allah yayi furusi ne da hadisi daga ubangijinsa daga alqur'ani shari'a ne ga mutane haka wadannan da tafai a zamanin su shari'a ne ga mutane amma lokacin da Allah ya saukar da alqur'ani duka an soke tu wani littafin da Allah ya saukar da alqur'ani duka in yanzu mutum ya dauko a taura ko injila ya ce zai aiki da su sai mutum sannan kaji amma din cikin tarihi wata rana sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu manzo Allah ya gaishe da wata ruku'a wata fata a jikinta a taura ke rubuce yana karantawa yace bata gayyara wata ku rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai fuskar manzo Allah ta canza sai ce ya Umar alam yakfika alquran kai Umar a ce qur'ani bai ishe ka ba ka dauko a taura kana karantawa bi ma'ana ka me zaka yi ita to lokacin ta ya wuce kamar dai yanzu misali ba zan ba da misali da waɗannan tsohon kudin ba sun sun da su da sai da an ana amfani da su inda ta tabbata tsarin da suke na sai na amfani da su da haya ba da misali amma yanzu da ku irin naira 50-50 ta takarda din nan ta baya sai aka kawo ma miliyan 10 na 50-50 din yan takardu din da Allah a ka'ida naira nawa aka baka 0 amma ko akwai tambarin CBN ko bankin Najeriya da sa hannun gwamnatin banki da komai amma me yasa gwamnati ta soke su yasa ba za su yi aiki ba to shi ma Allah tabaraka wa ta'ala ya soke dukkan wani littafi da ya kawo alqur'ani mai girma ya soke shi duka in ka ga wata shari'a ta yi aiki sai wanda manzon Allah ya tabbata kana biman kana qablakum kaza kaza kana biman kana qablakum kaza wasu abubuwan wa'azi ne wasu abubuwan hukunci ne yasa malaman fiqh cikin usulul fiqh akwai cikin ka'idodin su akwai shar'u ma qablana shar'un lana ma lam tadulla amaratun ala nafi shar'an al'ummatan da suke gabin mu mu ma shar'a ce garin mu wanda gare mu kai matukar je wata alama ba ta nuni akan cewar an kora wancan din ba in an samu alama kuma wannan ta tabbata da ka hudan lillah dinda ta saban da Allah ya saukar shari'a ce ga mutane da ka dazuna ba da misali ga malamai ga masu attajirai da masu sarauta ba sai su kadai ba kowaye ko mace ce matan aure ce a cikin gidanta in dai za ta bi karanta wa alqur'ani za ta zauna lafiya da mijinta za ta zauna lafiya da kishiyoyinta za ta zauna lafiya da 'ya'yan bishiyoyinta, za zaka zauna lafiya da dangin mijinta zaka zauna lafiya da kowa inda ta makaranta wa alqur'ani amma yanzu ana bin bokare ana bin yan tsubu ana bin shirme kala kala to an kauce wa alqur'ani to Allah ta'ala ka babu ikon biyayya ga alqur'ani Allah ta'ala ya ce inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwa wannan alqur'ani yana shiryawa ga tafarki wanda yake mafi daidai tuwa wannan fa Allah ne ya faɗa ka da ka duk abin da zaka yi ko kokari ta biyar da Allah ta'ala ya ce Allah ta'ala ka ba mu ikon wannan wa anzalal furqan Allah ta'ala ya saukar da rabewa tsakanin ƙarya da gaskiya an ce dalilin da yasa ai faɗi wannan ana nufin kowanne littafi da Allah ya saukar wannan sifa ce gare shi to ya faɗi wannan ne bai faɗi sunan wani littafi ne yake al-furqan kawai an ce liya umma ma lam yuskar domin wannan kalmar ta al-furqan ta karace ta gane duk abin da ba a ambata ba da littafi din kaga ya ambaci al-qur'ani ko nazzala alayka al-kitaba ambaci wa anzala tawrata wal injil guda uku aka faɗa ko to sauran guda 101 din to al-furqan fiya hade su gaba da kaga tamkar wannan ayar ayoyin guda biyu sun fasu jillata saban da Allah ta'ala ya saukar kenan ko gaba da wa'azul furqan to sai mu je aya ta gaba ko malam
إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز انتقام
الله تبارك وتعالى يقول إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام innal ladina kafaru bi ayatillah haqiqa wanda suka kafirce game da ayoyin Allah wanda su ne alqur'ani dinnan lahum azabun shadid suna da azaba mai tsananin gaske Allah ta'ala ya kare mu Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbata da duk wanda ya kafirce ma ayoyin Allah yana da azaba mai radadi sai bai ce a duniya ba bai ce a lahira ba a wannan ayar in aka lura haka ya fata mutlaqan sai kuma yin cika da cewa wallahu azizun zun tiqam Allah tabaraka wa ta'ala mabuwayi ne in ya tashi zai abu ba wanda ya sai hana shi ba wanda zai hana Allah ta'ala in ya tashi zai wani abu duk girman bawa a wajen Allah makamin sai ya roƙi Allah iya matsayin sa kenan idan Allah ta'ala ya so ye mai in bai so bai ce hayi abu ai kaga mafi girman bayan Allah shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko to bin cike tarihi yakin Badar hijira da shekara biyu aka yi ga kadin za a fadi cikin ayoyin nan ga baki da karatun mu na gobe da aka zo za a yakin Badar manzo Allah ya fito min al-arish daga wannan rumfa da aka yi masa ya zo ya tsaya an ce faj'ala yarfa'u yadayhi ila sama annabi ya kasance yana daga hannunsa zuwa sama wa yaqul yana ce ya rabbi unsur ibadaka wa in shi'ta lam tu'bad ya allah ka taimaki wadannan bayi naka ga sunan sun to ta kubba duka guda biyu ne da kai ke guda biyu ne ta kubba guda takwas ne sulke guda shida ga yunwa tunda ba shi da abinci a lokacin da ya kamata ga wadannan sun taho kosassu da miyagun makamai sun kusa mutum dubu daya nan kuma ba su wuce 313 ba annabi yana addu'a yana ta yanki ta zanto ba in ka so aka halakar da wadannan shi kenan ba za a kara bautawa ba kenan tunda su ne bayin naka na gai ma'aikin Allah an ce yana wannan addu'a hatta inna furdatahu latakadu an tasbuta hamma ya fi annabi yana kusanta ya fadi yana samewa sai na Abu Bakar dama tare da shi yake wata cikin arziki din yake mai da yake mai da bashi wannan mai ya yi ya rasulullahi ya isa haka na Allah ai ya amsa me yasa manzo Allah yake ta wannan addu'a hamma ya fi shi na fadi saboda ya san Allah so shi Allah roƙon shi ake ba a musu ayi kaza kawai a wanda zai ma Allah wannan sai dai a roƙe shi ana roƙon yayi kaza saboda girman sa da ruwaya shi yasa shi sa manzal ladhi yashfa'u indahu sai illa bi izni wane ne zai iya yin ceto ne a wajen Allah wane ne shi sai da idan shi Allah ya da izini amma yanzu shi zan yi kaza ne karba mu shi saboda shi Allah al-qahhar ne al-jabbar mai rinjaye ne sannan kuma al-jabbar ma'ana shi la yutanawalu ba a iya zuwa a ce za a samu wani abu a wajen shi ta hanyar karba kawai haka sai dai roƙo a ga yanzu kai idan kila ko abokinka ne ka isa da shi misali kana iya zuwa ka ɗauki abinsa misali to shi Allah ta'ala duka halittun shi in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda duk halittun da ke cikin sammai da wanda ke cikin dasai za su zo ma Allah ne ranar lahira a matsayin bawa kowa a kaskance ina jiran ya Allah zai ce ayi kawai to Allah ta'ala ya ce wallahu azizun Allah ta'ala mabuwayi ne ba abin da ke gagararsa sannan kuma zuntiqalin mabusin azaba ne asalin intiqam shine azaba ta sakamako to Allah shi haka yake zai azabtar da kowa da zalunci Allah wala yazlimu rabbuka ahada ko ubangijin ka baya zalunta kowa sannan wa ma rabbuka bizallamin lil abid ubangijin ka bai zalunta bai daga ci zuntiqamin ne mabusin daukar fansa ne ka aikata laifin da ka tantance laifin azabar shi kuma sai ya maka azaba to amma tare da haka jama'a Allah tabaraka wa ta'ala a cikin hadisul qudsi ko kace hadisul rabbaniyun yana cewa inna rahmati sabaqat ghadabi wa fi riwayat inna rahmati taghlibu ghadabi rahama ta fani ta tsere da fushi da idan Allah yau rahama ta ta tsere da fushi da ta rahama Allah ta'ala tana da yalwa amma kuma inda yake azaba shi tana da yalwa an gane ko ko wasu ayoyi na cikin suratul hijr anan za a gane girman cewa rahamar Allah ta rinjaye azabar sa yana cewa nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim ka baiwa bayi na labari cewa ni dinnan ni fa mai yawan gafara ne kuma mai yawan jin dai ne to Allah ta'ala ce mana gafara ce mana jin dai yace a ba bayi na labarin haka ka ba su labari cewa ni fa dinnan mai yawan gafara ne kuma mai yawan jin dai sai ce amma wa anna azabi huwa al-azab al-alim kuma nan nan azaba ta ita ce azaba mai radadi duk wanda yake da lura zai gana salan magana akwai bambanci san sai da ake ce na ka ba bayi na labari to ni dinnan mai gafara ne mai jinkai ita aka fara faɗa a farko kuma sannan sai Allah ya tabbata sai cewa ni mai gafara ne kuma mai jinkai ne amma wajen azaba sai ce amma azaba ta ita ce azaba mai radadi bai ce kuma ni ne yin azaba ne mai sanya radadi ba ne bai ce haka ba sai da yace azaba ta kawai sai kuma sanya sifanta ta san bai sifanta kai shi da ita ba a gane wannan bai ce wa anni ana al mu'azzibul mu'limu ba an gane ko bai ce kuma ni din nan ni mai azabtarwa ba ne mai sanya radadi ba ne bai ce haka ba a yayin da wajen gafara da rahama sai ce ni ne mai gafara mai kuma jin kai ita amma azaba ta ita kuma azaba ce mai radadi ya sabata ta tan age ta to Allah ta'ala kai mana gafara kai mana jin kai da kuma kyautata mana alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam to da nace akan baya Allah ta'ala ya ce innal ladina kafaru bi ayati llahi lahum azabun shadidun cewa waɗanda sun kafir cewa ayoyin Allah suna da azaba mai radadi bai ce a duniya ko a lahira ba to a duka biyun ne gaba daya duk wanda sun kafirta ko da kana ganin su cikin jin daɗi to irin abin da Hausa yake cewa kallon kitse ma ake maro tunda Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana fala tu'zibuka amwaluhum wala auladuhum a wata ayar wala tu'zibuka amwaluhum wa auladuhum wa'anda suka kafirta duk yadda za a gasta da tarin dukiya kamar America din da za a gasta da arziki da karfin tattalin arziki farashin abu sai ya shekara 20 bai kara naira ɗaya ba bai kara dala ko ɗaya ba ga karfin arziki ga wadata ga waye Allah ya ce kada wannan ya burge ka ko ƴaƴan da suke haihuwa inna ma يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا أو تروي إنما يريد الله أن يعذبهم من بها في الدنيا الله تعالى ينا لفي نيه أذن تد سود جنسير دعاء الناس في هذا الدنيا ذلك جنسيا أهل نكاذي أذابا تفسكو كي لداما yanzu mu a nan Najeriya ka taba ganin wani musulmi ne ba taba da labari ba wanda ya dauko bindiga kawai musulmi yazo cikin mutane ya dinga harba mutane daga baya shi ma ya harba kansa kuma yana da arziki yana da wadata yana da al'amura komai na shi da gidan shi da kasuwancin sa in wani aiki ne yana da komai ka taba ganin haka to amma dai sangon za ka ga shi bayan ɗan kwanaki sai ka samu irin wannan yana da komai saboda dukiyar azaba sai gushi kai kake gani kamar rabal Allah ya maida mai ita nauyin azaba sai dai ta ji da lissafi kawai zai zo kawai cikin wani rastoran da wani cin abinci ya zo ya bude wuta gaba ɗaya kuma shi ma ya harba kansa ko mutum ya rataye kansa ga sun za ka yi ganin irin wannan a kasashen turai ga arzikin ga wadatar ka ga sadaqa Allahu al-azim inda suna jin daɗin duniya abada ba za su yi haka ba da mutum bai haka ba inda yana jin daɗin ta yana so ya zauna cikinta amma azaba ce ta zama masu dukiyar da hanyar neman ta da yanayin tara ta da wahalhalin lissahin ta ji azaba ne gare su so da haka wannan shine babban hukunci to mu ma musulmi idan mun dawo iyala mu duk duk wanda za a ce bashi kowanne kuma kowa ta ce ita ga abinda Allah ya faɗa ga abinda manzon Allah ya faɗa shi kuma yake yana da wani zaɓi na al'amuran shi kuma kansa yadda zai tsawa rayuwarsa to shi ma a ƙarƙashin wannan ayatin lahum azabun shadidun ba zai yi rayuwa mai daɗi ba suna da azaba mai tsanani saboda ita hanyar da Allah tabaraka wa ta'ala yake nuna mana da wanda manzon Allah yake nuna mana ita ce ƙarshen rahama da mutum ya kauce mata sai ga ya koma kuma faganniya aya ta alqur'ani gaba da wannan ma'ana ba kirkira ba Allah ta'ala na cewa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim wa man ya'ti Allah wa rasuluhu faqad dhalla dhalalan mubina ai ba zai taba kamata ba ga mu'minin namiji da mu'mina mace Allah ta'ala da manzansa su zo su yi hukunci su ce ga yadda suke so a yi shi kuma yake yana da wani zaɓi na ta na al'amarinsa in dai mu'mini ne namiji ko mace bai kamata su yi haka ba sai ce duk wanda ya saba wa Allah ya saba wa manzan Allah kaga wannan ayar ai kan mu'mina take magana sallah duk wanda ya saba wa Allah ya saba wa manzan Allah ba magana ka bane bane a nan gurin sai ce faqad dhalla dhalalan mubina hakika ya bace bacewa wanda take bayyanannan idan yi haka da haka lallai ina ƙara jan hankalinmu game da ƙoƙarin bin umarnin Allah iya ikon da nisantar hannun Allah iya ikon da haka ne rayuwarmu za mu ji daɗinta har mutuwa su zo ita ma mu ji daɗinta ranar tashi a tashe mu mu riƙa cewa alhamdulillahi allazi ko likita ya rama a tuno a'a ba wannan ba kuma wato akwai inda Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗin cewar zaka ji suna cewa godiya ta tabbata ga Allah akan wannan farala wanda yayi mana to ai yanzu to haka alhali kuma idan mutum ya kauce ma wannan din to anan duniya zai sha wahala sannan kuma wajen fitar rai zai sha wahala wajen tashi kuma zai yi mummunan tashi Allah ya kare ina da sai mu ji aya ta gaba ko akwai sauran lokaci da ta to alhamdulillah tunda yanzu an ci zaran karatu na minti 255 sai ai tambaya ko ta minti 2 zuwa 3 daga nan shikenan tunda ba su gidan rai zuwa ba ta so a cike masa a awa ɗaya gaba ɗaya duka za a rika sanya karatu insha Allah ta'ala a martaba yayyam kuma daga karfe 4 na yamma zuwa karfe 5 wanda ke bukatar tarawa wannan sai ya tsara sannan kuma kai tsaye idan mutum ya ta yi umara ashabin Abdulaziz ramu mai goro da shi da Mala Abubakar Suleiman Allah ya saka musu alheri duk data da ake amfani da ita su suka dauki nauyi ba su alheran da suke ma wannan komiti ashabin shi Abdulaziz ramu duk inda mutum yake zai iya kallon wannan program kai tsaye duk inda kake a duniya ko a Amerika kai da ka samu daidai lokacin da muke tattalin da yanzu in wani ya buɗo yana wata kasa yana da yana saurara kai tsaye ta hanyar dandalin Facebook ko kuma ne kuma akwai shafin da suka sanya mu suna na har suka yi wata za'ida ko a farkon suna wanda ni ba ni na sawa ba ni na sai ba sun suka yi da ra'ayin kansu shafin mai suna na ne shi ma ana sanyawa kai tsaye bayan kuma an gaba kuma mutum in yana so ya kalli bidiyon ko da na bara ne ma da na bara WhatsApp in ka shiga wannan shafukan duk za ka iya ganin duk wani karatu da muke a can baya bayan ana yin shi live kuma yana da ya tabbata a haka da wanda suka taimaka wajen waɗannan alkhairai muna masu addu'a Allah ya saka musu alkhairi Allah kuma ya kawo musu buɗi a cikin rayuwarsu Allah ta'ala ya hazzuka musu al'amuransu ya kuma kiyaye su tare da mu daga dukkan sharri sannan an ce akwai wata baiwa Allah da ta aiko da buta guda goma tana neman addu'a don Allah ya saka mata alkhairi ai da kamar yadda muke shan baji duk wanda yake so ya aiko da alqur'ani mai girma dan a ba masu karantawa ya rika samun lada wannan kofa tana nan a bude ko ga kansa ko ga wani mamaskila shi za a nemi ɗalibai wanda su aikin su karatun alqur'ani ya zamto yayi hubuci wannan ko ba abu da zai sannan kuma koman mu ta tattara gudunmawa tana nan a bude a hannun shi Malam Nura mai dawa da kuma shugaba Malam Shamilu wajen ƙara inganta al'amura har yanzu akwai abubuwan da muke so mu mallaka wanda babu da su ina ba ta an gano wannan to kuma idan an samu wannan gudunmawa za a in an kawo abubuwan za su ba mutane a baki za a ji sha'awa kuma kowace harka ta alkhairi kai ka shiga cikin masu bunƙasa ta saboda ko dai ka yi ko baka yi ba za ka ga yi to gugara ka shiga cikin alkhairi ya yi maka akan kana kallo ayi abin ba da kai ba ai ya fita ya yi zama daidai ko ya zo to ko wani abu za a yi na alkhairi ya zo to ka shiga ciki ya fi a ce kana kallo wasu su zo su yi kai baka yi ba to Allah ta'ala ya sa mu dace ya kuma karfe mu cikin wannan al'amari duka cikin waɗannan bayanan ma ina da kusan na cinya lokacin sai dai mai fatan Allah ta'ala ya kai mu zuwa gobe za mu rika farawa dai da nawa da rabi to tabbas da rabi za a rika farawa zuwa tara da rabi amma da an fara azumi kuma insha Allah za a ci gaba da farawa tara zuwa goma subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم